الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke cikin garin Azare Karbi majalisi da muke karanta 11 ga watan Rabi'u Tsani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 3 ga watan 10 na shekara ta 2025 miladiya har yanzu dai ba mu gushe ba muna karatu ƙarƙashin babin da mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya kulla wanda ya kira shi da zawaju Aisha ta radiyallahu anha ƙarƙashin wannan babi mun duba takaitaccen tarihi da tarjuma na ita ummuna Aisha Allah yarda da ita sa'annan kuma muka zo muka duba wani abu da ke da alaka da falalarta wanda har ya kai mu ga duba kissar kirkirar ƙarya da aka yi aka jingina gare ta wajen tuhumarta da alfasha da kuma yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya domin ya wanke ta bisa ga kazafi da aka yi mata to karkashin wannan kissar kamar yadda ya gabata a majalisin da ya gabata malamai sun yi kokarin fitar da dawa da hukunce-hukunce da fa'idoji karkashin kissar wanda ba su gaza guda 100 ba to amma mu saboda yanayi na lokaci ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba to amma dai za mu ɗauki wani sashe mai ɗan yawa kaɗan wanda ba zai gaza 20 ba zuwa 21 in za a tuna a majalisin da ya gabata mun duba darussa guda 2 karkashin wannan kissa ta kirkirar ƙarya ta alfasha a jingina ta ga matar ma'aiki ummuna Aisha Allah ya dade ita to darasi na 3 da za mu fita da shi karkashin wannan kissa da muka karanta ta za mu fahimta cewar ya halatta mace ta fita zuwa ga bukata wacce take ta gaggawa ko bukatar da ta taso wadda idan ta ce sai ta nemi izinin mijinta za a iya samun akasi ya halatta ta fita koda ba da izinin mijinta ba idan bukata ta gaggawa ta taso emergency abu idan ya taso to mace za ta iya fita koda ba ta nemi izinin mijinta ba ka'ida da asali shine idan mace za ta fita daga gidanta ba za ta fita ba sai da izinin mijinta to amma idan wani abu ya taso na gaggawa mijin baya gida ko baya kusa ko ma baya gari dan ta fita ba tare da izinin sa ba wannan ba ta yi laifi ba a shari'a mun fahimci wannan daga kissa din domin ummuna Aisha Allah ya yarda da ita ta kan fita daga gidan mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tafi can gefen gari dan biyan bukata ba tare da ta nemi izinin sa to kaga idan bukata ta taso wacce take hukunta mace ta fita daga gidan mijinta kuma mijin ya zama baya kusa, wannan babu laifi idan ta fita dan wannan bukatar ba tare da ta tambaye shi ba. Sai dai abinda ba a so shine kar ya zamanto mace tana yawan fita daga gidanta da karamin dalili da babba ba tare da izinin mijinta ba, wannan laifi ne, kuskure ne. Wajibi ne duk inda mace za ta je sai ta nemi izinin mijinta, idan ya mata izini ta je, in bai mata izini ba ta hakura. Wannan wajibi ne. Wata mata za ka tarar gidanta kamar wadda yake muntsininta, kamar mai cizonta, kamar mai yaguninta, ba ta iya zama a gidanta. Za ka je su goma ba ka same ta a gida ba, ta tafi daba, ta tafi gidan makwabta, ta je ta wuni a can, wata ma a can take girkinta. A ga wannan duka sabon Allah ne, dole ne mace ta lazumci gidanta. Wannan shi ne umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma duk inda za ta je wajibi ne zama sai da izinin mijinta. Sai dai kamar yadda muka yi bayani, za ta iya fita bukata ta musamman, ko da kuwa ba ta nemi izinin mijin nata ba, ko kuma fita ne wanda dama mijin ya san akan yi wannan fitar, to ba lallai kullum sai ta yi ta jaddada cewa zan je kaza, zan yi kaza ba. In ta fita ta je ta yi wannan bukatar, wannan babu laifi a mahanga ta shari'a. Darasi na hudu da za mu ɗauka ƙarƙashin ƙissar nan da muka karanta ta Ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita, za mu fahimci halarcin mace ta sa kayan ado a yayin da za ta yi tafiya. Sarƙa, ɗan kunne, awarwaro, agogo, ko da kuwa na zinari ne, babu laifi in ta saka, sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba. Wannan ba shi ke buɗe mata ƙofar ta saka ta fito tana nunawa mutanen waje ba, wannan haramun ne. Idan ta saka su sai ta kawo lullubi, sai ta rufe, ta yi hijabi, ta rufe ba mai gani sai mijinta ko mahaifinta ko ‘ya’yanta. Haka Allah ya ce, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna, har zuwa ƙarshen ayar. Allah ya ce kwalliyarsu da ƙawarsu kar su bayyana ta sai ga mazajensu. Mata da yawa kuma ba sa yi wa mazan kwalliya sai in za ta fita gurin aiki ko in za ta je anguwa. Wata tana da zanin da ta ajiye, in kaga ta sa to anguwa za ta je. Shi yasa yaro idan ya ga mamansa tana kwalliya sai ya ce ina za ki je umma, saboda a gida shi da ya san ba ta kwalliya. A ga wannan akasi ne, haramun ne. Kwalliyan an fi so ki yi a gidanki. In kuma kika yi kwalliyan za ki fita so ake ki rufe shi, kar ki nuna wa kowa, sai mijinki shi ne mutum na farko da ya fi kowa cancantar ya ga kwalliyarki. Shi yasa Allah ya fara ambatanta, ya ambatansa. Ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, kar su bayyana adonsu su mata, kar su bayyana kwalliyarsu sai ga mazajensu. Wannan shi ya fi kowa cancanta a masa kwalliya, shi ya fi kowa cancanta a bayyana masa ado, a bayyana ma wani wanda ba shi ba. Haramun ne saban Allah ne, haramun ne saban manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Za ta iya bayyanawa wa mijinta, hakan ma aka fi so, za ta samu lada. Duk macen da take kwalliya mijinta ya gani za ta samu lada. Ta yi ado don mijinta ya gani za ta samu lada, amma ki yi ado don wani daban ya gani sai ki samu zunubi. Za ta iya bayyanawa mijinta haka aka fi so, mahaifinta, mahaifin mijinta, ɗanta, ɗan uwanta, wanta ko kaninta, kawunta, babbanta, wannan duk za ta iya bayyana musu kwalliyarta saboda muharramanta. Waɗannan da na ambato duk za ta iya bayyana musu kwalliyarta saboda muharramanta ne. Mahaifinta muharraminta, mahaifin mijinta muharraminta, ɗanta muharraminta, babbanta muharraminta, kawunta muharraminta ne. Waɗannan duk za ta iya bayyana musu adan da ta yi, amma in banda waɗannan, haramun ne ta bayyana ma wani, ko da ƙanin mijinta ne. haramun ne ta bayyana masa adanta. To kenan mace in za ta yi tafiya za ta iya yin ado, amma kuma dole ne ta rufe adon. Saboda me? Ba a so ta bayyana wa kowa, domin in ta fita tafiya za ta iya haɗuwa da mazajen da ba muharramanta ba a halin tafiya. In ma ko a waje ko kuma akan abun hawa ko garin da ta je, wajibi ne ta rufe wannan ado nata da ta yi. To mun fahimci wannan daga kissar, domin ummuna Aisha yana daga cikin sababin da ya sanya aka tafi aka barta wannan abun adan da ta fita tafiya tare da shi, sarka wuya da ta fita da shi, ta je biyan bukata, ya tsinke faɗi, ta dawo ta laluma ta ji babu, shi ne ta koma neman sa, shi yasa sai kuma aka tafi aka barta. To kaga tafiya da ta yi da shi ya nuna halarcin mace za ta iya tafiya da abun ado, inda ga ummuna Aisha ta yi tafiya da shi kuma tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah bai ce mata a Aisha ba a tafiya, mace ba ta tafiya da abun ado, annabi bai yi magana ba. Wannan ya nuna annabi ya tabbatar da ita bisa ga aikin da ta yi, kenan ya halatta, babu laifi mace in za ta yi tafiya ta sa kayan ado, amma kuma tilas, wajibi ne ta rufe, kar ta nuna ma wani, sai waɗanda muka lissafo. Darasi na biyar da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta, za mu fahimci karantarwar addinin musulunci wajen kyautata mu'amala ga macen da ba muharrama ba, musamman idan dalili ko sababi ya hukunta ka samu kanka a keɓe kai da ita. In dalili ya kawo ko ya hukunta ka samu kanka keɓe da macen da ba muharramaka ba, to karantarwa addinin musulunci shine ka kyautata mu'amalantarta, mu'amalar da ba za ta fusata Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mu'amalar da ba ta ci karo da karantarwar addinin musulunci. Mun fahimci haka a kissar, a yayin da Safwan bin al-Mu'attal ya samu kansa a keɓe shi da ummuna Aisha. Kaga ba bisa zaɓinsa ba ne, ita ma Aisha ba bisa zaɓinta ba ne, Allah ne hukunta hakan ya faru. To amma da yake mai imani ne, mai taƙawa ne, ita ma ummuna Aisha mai imani ce, mai taƙawa ce, dukkansu tarbiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba su yi wani abu wanda ya saɓawa addinin musulunci ba, ko dai da taɗi a ce ai ta hira, ba su yi wannan ba. Tunda suka haɗu ba wanda ya ce wa ɗan uwansa uffan har suka rabu. Abin da ya yi shi ne kawai da ya zo da raƙumin nan ya kwantar da shi, bai yi mata magana ba, da ya ce Aisha ce a abin faɗi ba. Ba ta ce Safwan ai tafiya aka yi aka bani, ba ta faɗi ba. Kawai ya kwantar da raƙumi, bai ce mata uffan ba, ita ma ta hau kan raƙumi, ba ta ce masa uffan ba, ya ɗaga raƙumi ya ja kama hanyarsa ya tafi, ba wanda ya ce wa ɗan uwansa uffan har suka iso tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta tafi tamar ummuna Aisha. To karkashin wannan za mu fahimci ɗabi'a da al'ada na mutane na kwarai wajen mu'amalantar matan da ba muharramansu ba, idan dalili ya hukunta su mu'amalance su, suna kyautata mu'amalantar su, mu'amala wacce take tsaftatacciya, wacce ta dace da karantarwar addinin musulunci, sa'annan kuma za su agaza musu agajin da suke da bukatuwa zuwa gare shi, za su taimaka musu taimakon da suke da bukatuwa zuwa gare shi, ba tare da sun yi abin da ya fita daga karantarwar addinin musulunci ba. Darasi na biyar na shida da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki yadda da ita, za mu fahimci ladabin tafiya tare da wacce ba muharrama ba. Idan dalili ya hukunta ku yi tafiya kai da wacce ba muharramaka ba, to menene karantarwar addinin musulunci dangane da yanda za ku yi tafiya ɗin? Karantarwan addinin musulunci shine ka tafi a gabanta tana binka a baya. Addini bai karantar akan kujera kafada da kafada kuna tafiya ba, wannan ya saba wa karantarwa addinin musulunci. Wanda zaka ga a yau musamman ɗalibai wanda suke na jami'o'i ko kwaleji, zaka ga wasu wayayyu 'yan boko sun waye, sai ka ga fitsararriyar yarinya da ɗa namiji suna tafiya kafada da kafada, ba muharraminta ba, ba komai ba, a classmate ɗinta ne. Wannan haramun ne ya saba karanta ba addinin musulunci. Namiji ya jera da ajnabiyarsa suna tafiya, haga na farko akwai rashin kunya, na biyu akwai rashin ganin girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya sa shamaki tsakanin ɗa namiji da ƴa mace, kuma ya yi umarni a kyautata mu'amala tsakanin ɓangarori guda biyu, jinsi guda biyu, jinsin ɗa namiji da jinsin ƴa mace. To a yau bai damu ba, kowa ma ya gan shi. Saboda me? Saboda ƙeƙashewar zuciya. Idan zuciya ta ƙeƙashe, to za ka iya aikata abin da laifi ne ba tare da ka jima a jikinka cewar laifi ba ne, kuma baka damu kowa ya ganka ba. Idan mutum zai aikata abu yana tsoron mutane su gan shi, wannan da sauran imani tare da shi. Amma wanda zai aikata abu na laifi, sabo ne gaba gadi, wannan ba imani a zuciyarsa. Imani ya bar zuciyarsa, zuciyar ta bushe, zuciyar ta ƙeƙashe. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ta ƙeƙashe kamar dutse, ko ma ta fi dutse ƙeƙashewa. Domin dutse, saboda tsoron Allah, akwai dutsen da shi kadai zai gangaro saboda tsoron Allah. Akwai dutsen da shi kadai zai fashe saboda tsoron Allah. Akwai dutsen da shi kadai zaka ga yana bulbulo da ruwa saboda tsoron Allah. To idan zuciya ta ƙeƙashe, babu tsoron Allah ciki, mutum zai aikata duk abin da ya ga dama, baya jin kunya. Annabi ya ce, idza lam tastah fasna' ma shi'ita. In baka jin kunyar Allah, baka jin kunyan mutane bayin Allah, to ka aikata abin da ka ga dama. To irin wanda zaka ganta tana tafe tare da ɗa namiji kafada da kafada, nan bata kunyan Allah, kuma bata kunyar bayin Allah, Allah shiryar da ita. Haka wanda zaka gan shi yana tafiya da ƴa mace kafada da kafada, ba kunyan Allah tare da shi. Mahaliccinsa wanda ya bashi numfashi, ya bashi kafar da ya jera da baiwa Allah nan, ƴar wani yana tafiya da ita kafada da kafada, wanda shi ba zai so ayi tafiya da ƴarsa haka ba, ko ƙanwarsa ba zai so ya ga ƙanwarsa da wani suna tafiya kafada da kafada ba. Amma shi kuma yanzu yana tafiya da ƙanwar wani kafada da kafada, kafada fa Allah ne halitta masa. To baya kunyar wanda ya halitta masa kafada, suna hira bakin da yake hira da ita, Allah ne ya halitta masa ita. Shi in Allah ga dama sai kame bakin ya hana shi magana. Kunnan da yake sauraron lafuzan ta da suke masa dadi, Allah ne ba shi. Wallan Allah ga dama sai kame kunnan ya maida shi ya zama kurma. Mu ga yadda za a yi. In Allah ga dama, tunda na Ubangiji ne. Lafiyar da yake tinkaho da ita, da yake sabawa Allah, in Allah ga dama sai zuƙe lafiyar ya faɗi, ai ta ƙoƙarin gano wace cuta ce ma take damunsa a kasa. Duka ai na Ubangiji ne. Yanzu cikin ni'imomin Ubangiji yake kaikawo, amma kuma baya kunyar Ubangiji yana saba masa. Wannan yarinya da yake tafiya tare da ita kafada da kafada, suna hira har ma da taba jikin juna, wannan na gani ba so ɗaya ba so biyu ba. Zaka ga ɗa ne wanda baligi matashi, budurwa baliga matashiya, sun zauna kafada da kafada da ɗa namiji, wannan ya taba wannan, wannan ya taba wannan. Kuma a idan jama'a, bainal jama'a, ba kunyan Allah, ba kunyan mutane. Wace ƙeƙashe wa zuciya ne ta kai wannan, ɗan uwa? To saboda haka wannan kissa da muka karanta ta ummuna Aisha, Allah madaukakin sarki yadda da ita, ta karantar da mu ladabin tafiya da matar da ba muharramaka ba. In muharramaka ce ba laifi, ku jera ku tafi abunku ba matsala. Ka kama hannunta ku tafi ba matsala, duk da cewa mu a ɗabi'armu da al'adarmu, ko da matarka ce da nauyi ka fito titi kana rike da hannunta kuna tafiya. Amma akwai al'ummar da wannan ba komai ba ne. Yanzu ka je Saudiya, zaka ga namiji idan yana tafiya shi da matarsa, ya kama hannunta ma ya sa ƙasan hamatarsa, suna tafiya kuma normal, ba wanda zai mamaki. Kaga ɗabi'arsu wannan ba matsala. Yanzu in can ka je ba matsala, ka kama hannun matarka duk inda za ku je ku je. Saboda su a ɗabi'arsu ba komai ba ce al'adarsu. Sabanin mu a nan, wani sai munana maka zato, wani ma sai la'ance ka jahili wanda bai sani ba, ko da kuwa matar ta kace, wani kuma sai ce, sai ya kira ka da fasiki. To saboda haka abin da zai jefa ka cikin tuhuma ka guje shi. Amma babu laifi in kun jera da matarka kuna tafiya, ai matarka ce, ko kuma ƙanwarka kun jera da ita kuna tafiya, wannan babu laifi. ko yarka ta cikin ka kun jera kuna tafiya wannan ba laifi ko mahaifiyarka duka wannan ba laifi amma matar da ba muharramarka ba ajnabiya ce gare ka wannan haramun ne ku jera kuna tafiya kai da ita ba haka karantarwa addinin musulunci yake abinda addinin musulunci ya karantar shine in tafiya ta kama tsakaninka da wacce ba muharramarka ba ta zamanto tana bin ka a baya kai kana tafiya haka ake abin da ya faru kenan tsakanin ummuna Aisha da Safwan ibn Mu'attal Allah ya dade su gaba yana gaba yana jan raƙumi ita kuma tana baya tana kan raƙumi har suka iso tawagar da ta musulunta ko kaga wannan tsarin tafiyar da suka yi haka ake so tsarin tafiya ya zama ga kowane musulmi mumini in tafiya ta kama shi da wacce take ba muharramarsa annabi Musa alaihi salam haka suka yi tafiya da yar annabi Shu'aib kamar yadda wasu malaman tarihi suka bayyana duk da cewa ayatul Qur'ani bata bayyana mana cewa wane ne uban ba faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana annabi Musa alaihi salam yazo ya tarar da mutane suna bar ruwa wa dabbobin su sai tarar da wasu ƴan mata a gefe suna tsaye yace ku menene labarin ku sai suka ce baban su dattijo ne tsoho ba shi da karfi ya tsufa ba kuma wani ɗa namiji da za a tura je kiyo su suke zuwa kiyon dabbobi idan sun zo shayar da dabbobin bayi na wannan dabbobi za su zo su tarar da maza cunkus jikin rijiya su kuma ba za su je su yi bogayya da maza ba kaga mata muminai kenan mata na ƙwarai bayin Allah na ƙwarai ba sa cuɗanya da maza jira suke in maza sun yi nasu sun kare su ma sai su zo su yi nasu to annabi Musa da ya ga haka sai je tunda maza ne ƴan uwansa sai je kutsa ya shiga ya shayar musu da dabbobin nan tunda su ba za su zo su yi cuɗanya da maza ba sun ji dadin wannan abin da annabi Musa ya musu suka kada dabbobin su suka koma gida baban su sai ga sun iso da wuri ba bisa yadda suka saba iso ya ce aka yi kuka iso da suka ce ai wani bawan Allah ne na ƙwarai ya gan mu a gefe ya tambaye mu kace masa ba yadda za mu shiga cikin maza mu yi cuɗanya da su wajen shayar da dabbobin mu galibi muna jira sai sun gama shayar da dabbobin su sun watse a gun mu kuma sai mu je mu shayar da dabbobin mu to shine ya agaza mana ya taimaka mana ya shiga ya kutsa ya shayar mana da dabbobin shi yasa muka iso da mu sai ɗaya daga cikin su annabi Musa ya burge ta sai ta yadda ya agaza musu bayan ya agaza musu bai nuna musu yana da buƙatuwar wani abu daga gurin su ba kuma sun ga alamar addini tattare da shi da tsoron Allah da imani sai soyayyar annabi Musa ta shiga zuciyar ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu sai ta ce ya abati sta'jirhu baba wannan abun da ya maka na alheri ka masa mukafa'a mana karama masa ka saka masa ayya mana alheri shine uban ya tura ta ta je ta kira shi cewa da ta yi istajiru malamai suka ce tana nufin uban ya aurar da ita gare shi ta nuna ragabar ta gare shi sha'awarta kasance matarsa to shine uban ya tura ta ta je ta kira annabi Musa shine Allah yake ba mu labari cikin alqur'ani faja'at sai ɗaya daga cikin su ta zo faja'atu ɗaya daga cikin su ta zo ga annabi Musa faja'atu ihdahuma ɗaya daga cikin su ta zo ga annabi Musa tamshi 'ala istihya tana tafiya tafiya na kunya na karamci da tarbiya kana ganin ta kaga mai tarbiya kana ganin ta kaga mai kunya ba tafiya na kutsaranci ba da kekashewar ido a kana ganin ta kasan yarinyar nan ta samu tarbiya gaban mahaifinta yarinya ce mai imani yarinya ce mai takawa yarinya ce mai addini ta zo ga annabi Musa alaihi salam ta ce masa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana baban mu yana kiranka ya ce in zo in kira ka ka je dan ya saka nya maka shayar wanda ka mana to malaman tarihi yadda suke ba da labari da aka kama hanya za a tafi tunda ita ta san gidansu sai ta shiga gaba kenan yanzu za ta zama mai yar jagora ko shi kuma annabi Musa yana binta iska yana dan kadawa sharabarta tana fita sai ya ce a tsaya ba za a yi haka dawo baya ni kuma zan shiga gaba idan an je gurin da za a yi kwana sai ki jefa dutse in hagu za a yi sai ki jefa dutse kenan bai ma ba ta dama ta yi magana ba in hagu za a yi sai ki jefa dutse hagu sai na yi kwana ke kuma kina bi na a baya in dama za a yi sai ki jefa dutse dama sai na yi kwana ina tafi a gaba kina bi na a baya haka kuma aka yi har suka isa gidan da suka iso ta ce ga gidan ya ce mu mun fito daga iyalan gidan da ba sa kallon bayan mata in ji annabi Musa ya ce saboda haka dawo bayan in shiga gaba ki bi ni a baya da haka suka tafi har suka isa gidan su wannan yarinya mahaifinsu annabi Shu'aib da wasu malaman tarihi ba nasi ba ne ya nuna haka to wannan takaitacciyar kissar da na kawo ta dan in ƙara fito mana da yadda ake tafiya tsakanin namiji da mace in dalili ya hukunta a yi tafiyar musamman macen in ta zama muharrama ba idan muharrama ce kamar yadda muka yi bayani babu laifi ƙanwarka ce yayarka ce babaninka ce umanka ce mahaifiyarka ce ƴarka ce matarka ce babu laifi in kun jera kun tafi amma idan ba waɗannan da na lissafo ba ɗaya daga cikin waɗannan da na lissafo ba ba karantarwa addinin musulunci ba ne ku jera kafada da ita kuna tafiya kuna hira wannan ya sabawa karantarwar addinin musulunci darasi na bakwai da za mu fita da shi karkashin wannan kissa da muka karanta za mu fahimci cewar ɗabi'a ce da al'ada ta matan annabi sallallahu alaihi wa sallama rufe fuskokinsu in za su fita ma'ana sanya niqabi sa niqabi ɗabi'a ce ta matan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ummuna Aisha lokacin da Safwan ya zo ya same ta tana kwance bai gane ta ta fuskarta ba saboda fuskarta a rufe take ya gane ta ne ta girman jikinta ya ce nan komai aka yi Aisha ce saboda da gabanin a shar'anta hijabi ya santa to yanzu bayan an shar'anta hijabi ba za ta kuya gare shi ba ko da ta lulluɓe jikinta gaba ɗaya wannan bayanin da ta yi kenan cikin kissa to shine malamai suka ce wannan zai nuna maka cewa ɗabi'a ce da al'ada ta matan annabi sallallahu alaihi wa sallama idan za su fita daga gidajensu su rufe fuskokinsu kenan me za mu fahimta karkashin wannan abun so ne mace ta nasa niqabi in za ta fita abun so ne saboda me koyi ne da matan annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma Allah madaukakin sarki ya ce muna da kyakkyawan koyi daga gare su laqad kana lakum fihim uswatun hasana lallai hakika kuna da kyakkyawan koyi cikinsu ɗabi'unsu halayyarsu mu'amalarsu ku kuna da kyakkyawan koyi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mata musulmai mata mu'minai kuna da kyakkyawan koyi daga matan annabi a yayin da kuka tashi za ku fita daga gidajenku zuwa wata bukata ku yi hijabi ku rufe jikinku gaba ɗaya har da fuska wannan ɗabi'a ce da al'ada irin ta matan annabi sallallahu alaihi wa sallama rufe fuskokinsu daga wanda ba muharraminsu ba darasi na takwas da za mu ɗauka karkashin wannan kissa da muka karanta za mu fahimci halarcin yin rantsuwa ko ba a nemi kai rantsuwar ba a maganarka kawai kai rantsuwa wallahi tallahi kaza wallahi haka ne wallahi ba haka bane ya halatta ko da bukatar rantsuwar ba ta taso ba a maganarka normal magana za ka iya yin rantsuwa wannan babu laifi mun fahimci wannan daga kissa ɗin ta yaya muka fahimci haka daga iskisa ta ɓangarori daban-daban ta fiskoki daban-daban Usama ɗan Zaid idan za mu tuna yana cikin mutanen da manzon Allah ya shawarce su lokacin da wannan zance na kazafi yake ta yaduwa cikin garin Madina, abun yana ciwa manzon Allah tuwo a ƙwarya. Shine yake bibiyar na kusa da shi, yake shawartar su dan ya ji menene ra'ayoyinsu. To daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shawarta dan ya ji ra'ayoyinsu, akwai Usama dan Zaid, Allah ya yarda da shi. Usama da ya tashi ba da shawarinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace ahaluka ya rasulullah, wallahi la na'lamu fiha illa khaira. Annabi ya tambaye shi akan Aisha, me zai faɗi game da Aisha, shin ya san wani mummunan abu game da ita? Sai yace ahaluka ya rasulullah, Aisha dai iyalinka ce, tana cikin iyalanka. Yace wallahi na rantse da Allah, la na'lamu fiha illa khaira, ba wani abu da muka sani tattare da Aisha sai alkhairi. Anan gurin Usama yayi rantsuwa, Annabi ya nemi yayi rantsuwa, bai nema ba, kawai ya shi ya nemi ya ji ra'ayinsa. Da ya tashi ba da ra'ayinsa sai yayi rantsuwa a yayin da yake fito da ra'ayinsa. Malamai suka ce wannan zai nuna maka halarcin yin rantsuwa, ko da ba a nemi kai rantsuwar ba, ko da bukatar rantsuwar bata taso ba, za ka iya yin rantsuwa a magananka dan ka karfafi maganar taka, wannan babu laifi. Domin rantsuwan nan da Usama dan Zaid ya yi, Annabi bai tanka masa ba, bai ce a'a ai ba a so ana rantsuwa, a Annabi bai faɗi haka ba, sai ya yi shiru, kenan ya halatta, daidai ne rantsuwan da ya yi. Sannan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya yi rantsuwar a cikin kissa, idan za a tuna, lokacin da abu ya kai ya kawo, Annabi yake ta ƙoƙarin neman mafita dangane da yadda ake ta yawo da zancen nan. Bayan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa kan cewar matarsa nan bata aikata wannan abun da ake ta yadawa ba, duk da cewa lokacin ba a masa wahayi ba, ya shigo masallacinsa, ya hau kan minbari, bayan ya yi godiya da yabo da jinjina wa Ubangiji, sai yake cewa man ya'dhiruni min rajulin balaghani adahu fi ahli fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Mun ji Annabi ya yi rantsuwa, yace man ya'dhiruni min rajulin, wa zai agaza mun, wa zai taimake ni dangane da mutumin da balaghani adahu fi ahli, cutarwarsa ta zo gare ni akan iyalina, yace fa wallahi na rantse da Allah, ma alimtu ala ahli illa khaira, babu wani abu da na sani kan iyali na banda alkhairi. Aga Annabi ya mata sheda na alkhairi, Annabi da ya tashi fito da shedarsa ga iyalinsa sai da ya rantsuwa, tare da cewa ba a bukaci Annabi ya rantsuwa ba amma ya yi. Shine malamai suka ce wannan ke nuna halarcin yin rantsuwa ko da ba a bukaci ka yi din ba, ko da dalili bai hukunta kai ba, a maganarka in ka yi rantsuwar wannan babu laifi. Sannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi na Zainab bintu Jahash, ɗaya daga cikin matansa wacce suka fi zafin kishi tsakaninta da ummuna Aisha, dan Annabi ya ji menene ra'ayinta dangane da Aisha, shin akwai wani abu mummuna ko abin ki abin kyama da ta sani dangane da ummuna Aisha? Nana Zainab, Allah ya yarda da ita, da ta tashi bayyana Annabi abin da ta sani game da Aisha, ta ce wallahi ma alimtu alaiha illa khaira, ta ce na rantse da Allah ba abin da na sani a kan Aisha banda alkhairi. A nan gurin sai ta yi rantsuwa. A ga Annabi bai bukaci ta yi rantsuwa ba, amma kuma ta yi rantsuwa. Shine malamai suka ce wannan na nuna halarcin yin rantsuwa ko da ko ba a bukaci kai rantsuwar ba. Za mu fahimci wannan daga kissar da muka karanta ta ummuna Aisha, Allah madaukakin sarki ya yarda da ita. Sai darasi na tara da za mu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta, abun so ne a koye wa mutum maganar da ake yi a kansa wacce take ba mai dadi ba. Abun so ne a koyi, ba wai daga ji kwaras ka kira shi wani gaji mai ake faɗi a kanka kuwa, ka zo da kana ma kaman ko murna murna ko haba haba ko Allah Allah ka isar masa labarin da kaji ake fadi akan sa, wannan ba karantarwa addinin musulunci ba, musamman in labarin ba mai dadi bane wanda in yaji zuciyarsa za ta soso, to karantarwa addinin musulunci a saya masa, in ba dalili ne hukunta a bayyana masa din ba. Kamar yadda aka saye wa ummuna Aisha maganar da ake ta yadawa mummuna akan ta, ta kazafi da aka mata, jifanta da aka yi da alfasha, ba a samu wanda ya zo ya bata labari ba. An zauna tsawon wata guda ana yawo da wannan maganar tsakanin mutane, amma bata iso kunnan Aisha. Saboda me? Saboda ummuna Aisha tana rayuwa da mutane wanda suke nagartattu, mutane wanda suke masu addini, ba burin su bane su ga sun fusata ta, ba burin su bane su ga sun jefa ta cikin damuwa. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa duk wani abu da zaka yi ya dadada wa dan uwanka musulmi kai, ana son shi, abun so ne, abun burgewa ne. Murmushi da zaka yi a fiskar dan uwanka musulmi ya ji dadi, shi ma sadaka ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi yace daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuso shine shigar da farin ciki cikin zuciyar dan uwanka musulmi. Kenan zamu fahimci cewa yana daga cikin abubuwan da Allah baya so shigar da bakin ciki a cikin zuciyar dan uwanka musulmi. Idan har Allah yana so ka shigar da farin ciki cikin zuciyar dan uwanka musulmi, kenan baya so ka shigar da bakin ciki cikin zuciyar dan uwanka musulmi. To idan ana fadin labari mara dadi a kansa, ka zo ka bashi labarin zaka shigar masa da bakin ciki, shi kuma abu ne da Ubangiji baya so. To shi yasa sai suke taka tsantsan wajen bada labari wa mutum kan abin da ake ta yawo da shi a kansa, musamman in suka bashi labarin sun san zai ji zafi a cikin zuciyarsa. To su kuma suna da taka tsantsan, suna hattaran sanyawa dan uwansu musulmi bakin ciki cikin zuciyarsa, saboda karfin imaninsu da kuma takawarsu da tarbiyyar da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi yasa ummuna Aisha ta zauna wata guda, ba mutum ɗaya da ya zo ya bata wannan labari. Saboda me? Sun san in suka bata labarin za ta ji zafi, to kuma ba sa so su shigar mata da zafi da raɗaɗi cikin zuciyarta. Sun fi so abin da za su shigar a cikin zukatun ‘yan uwansu musulmai shine farin ciki, don su samu lada gurin Ubangiji. Kenan shigar da baƙin ciki cikin zuciyar ɗan uwanka musulmi zai iya sa ka samu zunubi. Ka kenan wajibi ne in za ka yi mu'amala da mutane, ka yi ƙoƙarin aikata abin da ba za ka sa su ji raɗaɗi a zukatunsu ba, ka yi ƙoƙarin aikata abin da ba za ka ɓata musu zuciyoyinsu ba, ka fusata su, don za ka iya samun zunubi gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yi ƙoƙari ka aikata abin da zai sa musu farin ciki cikin zukatunsu, abin da zai ƙara sa musu kwanciyar hankali da nutsuwa, sai ka samu lada gurin Ubangiji. Sautari da dama kuma mutane aka san haka, musamman in ka haɗu da wanda ba ka sani ba, duk wani abu da zai dadada maka shi bai dame shi ba, duk wani abu da zai fusata maka shi zai ji daɗi, in yayi bai damu ba ko da ya fusata ka. Wannan ba karantarwa addinin musulunci ba, musulmi ɗan uwan musulmi ne. Haka annabi ya bada labari, al-muslimu akhul muslim, musulmi ɗan uwan musulmi ne. Innamal mu'minuna ikhwa, inji Allah subhanahu wa ta'ala, ai mu'minai ƴan uwan juna ne. Kaga ɗan uwa yana ƙoƙarin faranta wa ɗan uwansa, ba wai ƙoƙarin bakanta masa da ɓata masa. Wannan ya ci karo da karantarwar addinin musulunci. Aisha Allah dada ita ta kanas, ba wanda ya zo ya bata labarin abin da ake ta yaɗawa a kanta sai da dalili ya hukunta, sannan ta sani wane dalili ne hukunta. Mun karanta mun gani, ta fita za ta je ta biya bukata lokacin ba su da banɗakai cikin gidajensu, sai ta fita tare da ‘yar rakiya, ‘yar uwar mahaifinta wacce suke ‘ya’yan umomi ita da mahaifinta, mahaifiyar mista, ‘ya’yan umomi suke da Sayyidina Abubakar. To sai ta raka ummuna Aisha biyan bukata, sun je ta gama biyan bukatar ta, suna hanyar su ta dawowa, sai kaya ya kama, kaya ta kama mayafinta, hijabinta, ita wannan mata wacce ta raka ummuna Aisha. Sai ta yi kokarin fizgewa tana cewa Allah wadan mista danta kenan. Tana kausasa harshe wa danta Allah wadan mista. Aisha ta ce subhanallah, ya zaki na faɗin kalma irin wannan wa mutumin da yake da falala cikin sahabban annabi ya ma halarci yakin Badar. Sai ta ce baki ji maganar da yake ta yadawa bane akan ki, ta ce wani magana ne haka, ta ce kinji kinji kinji, kaga dalili ne yasa ta ba Aisha labari, ba wai ta kanas ta kawo wa Aisha labari ba. Aisha ita sai ta dinga mamaki, yanzu ana ta yada wannan batu, ita bata ma taba jin labari ba ko kadan ba wanda ya taba gaya mata ko ishara ma ba a taba mata ba, balle a fito fili a bayyana mata cewar kin ji abin da ake faɗi ko a gari a kanki, ba wanda ya kaya mata. Nan din ma dalili ne yasa aka bankaɗe mata. Wannan su ne muminai, ba burinsu ba ne a gaya maka abin da zai ɓata maka, ba burinsu ba ne a gaya maka abin da zai sa ka ka zauna cikin zulumi da ɓacin rai, ka zauna cikin baƙin ciki, wannan ba burinsu ba ne. To kuma haka ake so mu yi koyi da su, duk wani abu da zai ƙona wa ɗan uwanka zuciyarsa ka guje shi, sawa'un daga gurin wani ne ko kuma daga gurinka. Kar ya zamanto abin da ya sa shi raɗaɗi cikin zuciyarsa ya bayyana sai dai in dalili ya hukunta, wannan babu laifi. Kamar yadda anan ummuna Aisha dalili ne ya hukunta, amma in ba dalili ne ya hukunta ba, takanas ka zo masa da labari ko ka aikata wani abu da zai fusata shi, wannan ba karantarwa addinin musulunci ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala baya son haka. Darasi na goma da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta, za mu fahimci abun so ne miji ya zama mai taushi ga iyalinsa, mai sauƙi wa iyalinsa wajen mu'amala, mai kyautata mu'amala wa iyalinsa, kuma mai kyautata zato wa iyalinsa. Kamar yadda annabi ya yi, idan mun kula a kissar nan, annabi ya zama mai taushi ga Aisha, sannan mai kyautata zato wa Aisha. Ta yaya muka fahimci haka? Yanzu maganar nan fa da ake ta yawo da ita, ta cancanci ta fusata annabi akan Aisha. Ai mun san kowa yana da kishi. Yanzu ka kaddara in akan matarka ce ake wannan yawo da magana irin wannan, yaya mu'amala za ta kasance tsakaninka da matar? Ai wani ya raga bagarinsa da ita kenan har abada. Al-gunguma munafuka, yau dubunki ya cika, je tattara ki tafi gidanku. Gashi dai ba wai dalili ne ake da shi mai ƙarfi a hannu da ya tabbatar cewar zargin da ake yi ma wance ta aikata shi ba, amma sai kaga mutum ya hau kai ya zauna kuma ya yanke mataki, wani ma yace da ki gidana miki saki uku. Annabi duk bai yi wannan ba, saboda iya mu'amala ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda yake kyautata zato wa matarsa. Idan ka san wace ce matarka, to babu maganar da za a kawo maka taɓatanci a kanta ka karɓa in ba wai abin ya fito maka ƙarara ba, saboda kai ka fi kowa sanin matarka. Amma mu a yau kyas kana ji akan matarka ka hau ka zauna, kuma sai ka yanke mataki. Wani in bai hau ya zauna ba ma, za ka ga danginsa sun hau sun zauna, sun kasa sun tsare, cewa wallahi sai dai ka rabu da wance, wallahi ba kai ba wance, dole fa wance sai ta bar gidan nan. Sai ka ga ko da shi yana son zama da matarsa, sai ka ga sun kasa sun tsare sun hana, saboda ai sun ji magana kaza a kanta, ai kaza ake faɗi a kanta. To duka annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi haka ba, kuma bai tasiri wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Annabi da ya shiga masallacinsa me yake faɗi? Ba cewa yayi wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ba. Abin da annabi ya faɗi kenan, yace na rantse da Allah babu wani abu da na sani tattare da iyalina sai alkai. Kenan annabi yana nan akan bakansa na kyautata mata zato, duk da yadda ake yada magana ta ɓatanci da jifanta da alfasha, bai canja annabi ba bisa ga asalin da yake tafiya a kai dangane da matarsa na sanin da yi mata. Haka ake so maza su na mu'amalantar matansu. Kar kuna ɗiban jita-jita akan matanku, musamman jita-jita da ta zamanto ta batanci, jita-jita ta cin mutunci, jita-jita ta cin zarafi, karka waiwaya gare shi. Ka zauna a asali yadda ka san wace ce matarka, ai ka riga ka santa, shekara nawa kana zaune da ita, wani ne zai nuna maka wace ce ita, ai a yau ba wanda yake ka sanin matarka. In ma mutumiyar banza ce ka sani, in ma ta kirki ce ka sani. Saboda haka kar jita-jita da maganganu na ƙarya su maka tasiri akan matarka, har sai in maganar da ake faɗi kanta dalili ya bayyana ƙarara, to nan babu laifi in ka ɗauki mataki. Amma idan babu dalili, karka waiwaya zuwa ga maganganu na mutane, saboda da yawa daga cikin mutane akwai wanda ba alkhairi bane tare da su, kuma galibi sharri ake nufi, kuma sharrin ake son yaɗawa. To muna da kyakkyawan koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen mu'amalantar mata. Darasi na 11 da za mu fita da shi ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta ta ummuna Aisha, Allah maɗaukacin sarki ya yarda da ita, za mu fahimci cewar babu laifi idan ka kyamaci mutum idan ya cutar da mutumin kirki, ko da mutumin nan da ka kyamata danginka ne, ɗanka ne, mahaifinka ne, ka ji kana ka kyamace shi a zuciyarka saboda ya cutar da mutumin kirki, babu laifi in ka yi haka. Mun fahimci wannan bayani, saboda mutanen kirki Allah yana son su, tunda Allah yana son su, kaga bai kamata wani ya cutar da su ba. To yanzu in wani ya cutar da su, ya cutar da wanda Allah yake so ne fa, to babu laifin ka ji kyamarsa cikin zuciyarka, ko da ku kana da dangantaka da shi ta jini. Abin da ya faru kenan, wa mahaifiyar mista, mahaifiyar mista ba kaya ce ta kama mayafinta ba ko hijabinta, ta ce Allah wadaran mista, ɗanta ne fa na cikinta, amma sai ta ji tana kyamarsa, me yasa? Ya cutar da baiwar Allah ta kware, ita ce mata Annabi Aisha, ɗanta ne na cikinta amma ta kyamace shi, saboda me? Saboda cutar da mutumiyar kirki. To babu laifi kai ma ya zama kana kyamar mai cutar da mutanen kirki, ko da ku kana da dangantaka ta kusa da shi, idan ya zamanto ɗabi'arsa ce, wannan babu laifi in ka kyamace shi ɗin. Darasi na 12 da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissar, za mu fahimci falalar wanda suka halarci yaƙin Badar, wanda suka halarci yaƙin Badar cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suna da falala, kuma wajibi ne ga kowane musulmi ya yi ƙoƙarin ba su kariya ga duk wani wanda ke ƙoƙarin cin zarafinsu. Dole ne duk musulmi ya ƙoƙarin ba su kariya, ya yi ƙoƙarin jinjina musu, ya yi ƙoƙarin fito da falalarsu, ya yi ƙoƙarin yabonsu, ya yi ƙoƙarin nuna cewa su mutanen kirki. Wannan wajibin kowane musulmi ne, kamar yadda ummuna Aisha ta yi lokacin da mahaifiyar mista ta ce Allah wadaran mista. Me ummuna Aisha ta ce, a'aha, yaya za a yi kina faɗin kalma irin wannan wa mutum mai falala wanda ya halarci yaƙin Badar? Wannan shine martanin da ummuna Aisha ta mayarwa mahaifiyar mista. Kaga kenan a nan za mu fahimci cewar duk wani wanda yake da falala cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, dole ne musulmi duk inda yake zama yana ƙoƙarin bashi kwaba, yana bashi kariya. Sannan kuma za mu fahimci matsayi na musamman da falala ta musamman da waɗanda suka halarci yaƙin Badar suka samu gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Darasi na 13 da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta, za mu fahimci cewar bai halatta ga mace ta fita daga gidan mijinta ta tafi gidan iyayenta ba sai da izinin mijin. Bai halatta ga mace ta fita daga gidan mijinta ta tafi gidan iyayenta ko ta tafi gidan danginta ba sai da izinin mijinta. Ta yaya muka fahimci haka? Daga kissar ummuna Aisha, Allah maɗaukacin sarki ya yarda da ita, da ta yi nufin za ta tafi gidan iyayenta, ai ta fita ta tafi abin ta, sai da ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce mata, je ki abinki ba matsala. Sannan ta fita ta tafi. To kar mace ta ji cewa iyayen nawa ma sai na nemi izininsa, a iyayena sun wuce wasa ko sun wuce yadda kake tsammani, a'a, dole kowa da matsayinsa. kowa da huruminsa, dole ne sai kin nemi izininsa cewar zaki kai ziyara ga iyayenki, in ya hana kike haƙura, tare da cewar bai kamata shi kuma ya hana ta zuwa ziyartar iyayenta ba. Darasi na 14 da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ƙissar, ƙissar ko shakka babu ‘yan uwa, ta fito mana da falalar ummuna Aisha, Allah maɗaukacin sarki yadda da ita. Ta yaya muka fahimci falalarta? Ta yadda Allah ya bata kariya da kansa, Allah da kansa ya bata kariya, yadda ya saukar da ayoyi a wancan lokaci ba a gushe ba ana karanta su har yanzu da muke magana, kuma ba za a gushe ba ana karanta su har kiyama ta tsaya, kuma ayoyin suna kunshe da kariya ga ummuna Aisha da kuma kore mata tuhumar da aka yi a gare ta na alfasha. Wannan kuma duka daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To ko iya haka aka bar ummuna Aisha, Allah ya dade ita, ya ishe ta falala, sannan kuma ta samu kariya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta samu kyakkyawar sheda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Annabi ya ce wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Annabi ya ce na rantsai da Allah ba wani abu da na sani akan iyalina sai alkhairi. Kaga sheda ce Annabi ya mata wacce take ta alkhairi, to wanda Allah ya masa sheda na alkhairi, manzon Allah ya masa sheda na alkhairi, ko duk mutanen duniya za su haɗu wajen yi masa sheda na sharri, shi kan ya tsira ya yi kuma babban rau. Abin da ya samu ummuna Aisha kenan. Wannan yake nuna maka duk wanda zai kushe ta ko ya aibanta ta aikin banza yake, saboda tuntuni Allah ya riga ya yabe ta, tuntuni Allah ya riga ya jinjina mata, annabinsa ya mata kyakkyawar sheda, shi kenan. Ko ka kwana ka wuni kana kushe ta, wallahi aikin banza kake, bata bakinka kake yi, aikin banza kake, wai Bahaushe ce harara a duhu, ana zaune cikin duhu kana ta hararin mutum, aikin banza kake yi. To abin da ke zai faru kenan dangane da ummuna Aisha, ka wuni ka kwana kana zaginta kana kushanta, wallahi aikin banza kake, saboda Allah ya gama komai. Gashi nan muna karanta cikin Alkur'ani, kuma ba za a gushe ba ana karantawa har kiyama ta tsaya, na yabo da jinjina da Ubangiji subhanahu wata'ala mata da wanke ta da yayi subhanahu wa ta'ala. Darasi na 15 da za mu fita da shi ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta ta ummuna Aisha, za mu fahimci cewar abun so ne ka yi gaggawar yin bushara wa mutum dangane da abun da zai faranta masa bisa ga wata ni'ima da ta zo gare shi, in ma ko ni'imar ta sauka gare shi ko kuma wani bala'i ne kau daga gare shi, to abun so ne ka yi gaggawar yi masa bushara, ka yi gaggawar yi masa albishir, kamar yadda annabi ya yi. Annabi ana kare masa wahayi sai fara murmushi yana dariya, yana cewa ya Aisha albishirinki, ya Aisha albishirinki. Wannan abun so ne ka ji labari mai dadi akan dan uwanka, shi bai sani ba, gaggauta yi masa albishir goro, fari ko baki fari, ai ka samu kaza, ai kazan nan matsalar da ke tunkaranka ta kau. Wannan abun so ne a karantarwa addinin musulunci. Shine bayanin da muka yi a baya cewar duk wani abu da ka san zai shigar da farin ciki cikin zuciyar dan uwanka musulmi, yi kokarin aikata shi. Duk wani abu da ka san in ka furta, furtawar za ta shigar da farin ciki cikin zuciyar dan uwanka musulmi, kokarin furtawar. Daga ciki akwai masa albishir bisa ga wani abu da ya same shi na murna, na farin ciki, wata ni'ima da ya samu, gaggautai masa albishir. Wannan abun so ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaggauta yin albishir wa ummuna Aisha, Allah maɗaukacin sarki ya yarda da ita. Darasi na 16 da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta, za mu fahimci yadda Allah ya kubutar da ummuna Aisha. Shi ne ƙarƙashin wannan malamai suka ce kubutar wannan da Allah maɗaukacin sarki ya yi wa Aisha na zarginta da ake da alfasha, kubutarwa ce wacce ta zo yankakkiya da kuma nassi na Alkur'ani, tsayayya mai ƙarfi, da wani zai samu kokonto a yau da wani zai samu shakku a yau dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya wanke ummu na Aisha akai malamai sun yi ijma'i cewa kafiri inda wani zai ji kokonto cewa a wannan abin fa da ake zarginta zai iya yiwa ma ta haifa wallahi wannan kafiri ne da ijma'in malamai babu sabani tsakanin malamai yayi ridda ya bar addinin musulunci saboda yana fito na fito da ubangiji yayi watsi da ayoyin alqur'ani ine suka ce wannan ridda ce Allah ya yanke hukunci kai kuma ka zama kana da tararradi da shakku wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli ay yaqulu sami'na wa ata'na bashi cancanta ga mu'mini namiji da mu'mina mace idan Allah yayi hukunci bisa ga wani al'amari su ji cewa a su sai sun ga dama su dauki wannan hukunci ba su ga dama ba lallai su dauka ba wannan ba dabi'ar mu'mini bane ba dabi'ar mu'mina bace shi yasa malamai suka yi ijma'i cewar duk wani wanda zai samu kokonto duk wani wanda zai samu shakku dangane da ummuna Aisha bisa ga abin da ubangiji subhanahu wataala ya wanke ta akai a yau to wannan kafiri ne kai tsaye babu tararradi ba shakku bisa ga kafircinsa darasi na 17 wanda wata kilmu karkare a kansa duk da ba shine iyakan na karshe da zamu ambata ba zamu fahimci falalar sayyidina abubakar daga kissa din taya muka fahimci falalar sayyidina abubakar ta yadda Allah ya jingina falala zuwa ga sayyidina abubakar Allah subhanahu wataala cikin kissar da kansa ya lissafa sayyidina abubakar cikin mutane masu falala Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajir wal masakina wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfu Allah ya ce kar mu abota falala daga cikin kusiran kuwa kaga kuma ana magana ne da sayyidina Abubakar wannan ya nuna mana sayyidina Abubakar yana da falala har a gurin ubangiji subhanahu wataala ina ga ƴan uwa saboda yanayi na lokaci wannan darasi na 17 da muka ambata zamu tsaya a kansa har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gaba zamu duba ko da darussa guda hudu ko biyar karkashin wannan sai kuma mu dora karatun mu daga inda muka tsaya abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntudan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته